wata cibiyar bincike da adana bayanai da ake kira Research and Documentation Center da ke birnin tarayya Abuja, sun gudanar da wani taron yini guda da masu ruwa da tsaki kan hanyoyin kare ɗalibai da kuma malaman makarantun primary da secondary daga hare-haren ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram. Wannan cibiyar ta gayyato masu ruwa da tsaki ne kan harkokin ilimi da su kara da malamai da iyaye da kuma masu unguwanni za su dinga faɗakar da jama'a kan yadda za su kare kansu daga hare-haren ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram. Dr. Abiola Akiyo da ita ce shugaban wannan cibiya da kuma ta shaida manema labarai cewa wannan shiri dai ta soma shi tun shekara guda da suka gabata sakamakon wani bincike da suka gudanar inda suka fahimci cewa babu isassun tsaro a irin makarantun da ake da su, da haka suka yi yunƙuri wajen faɗakar da malamai da ma ma'aikatan da ke irin waɗannan makarantu sanin hanyoyin da za su yi wajen kare kawunansu da kuma ma ɗaliban.
What we are drafting is what we call minimum guideline for safe and secure schools in Nigeria. So we're going to engage the government with this.
Shi abin da muke dauke da shi a nan shine wani tsari ne da ake kira guideline da zamu bi wajen tabbatar da cewa an samar da tsaro a dukkanin makarantun mu kuma zamu kawo gwamnati ciki. Professor Patricia Dolly da ya malama ce a Jami'ar Maiduguri.
Kowa ya sani abun da ya faru abun Boko Haram da abun makaranta. Mun san Boko Haram sun destroy lalata da makaranta da building teachers ma ba su abun yanzu. Kuma tunda kana na ka ga irin abubuwan da aka fada na aka ce kai da yawa ya fi kai daya.
To ko me wadanda suka lalace wannan taron ke cewa?
Malam Bakura Muhammad da na Yarowa Central Maiduguri zone. Eh alhamdulillah gashi nan dai an koyar inda za a yi security din makarantu da kuma yanda za a wayar da kan yara saboda in dai wani abu game da tsoro haka in ya faru yanayin da za a yi mu sanar da yara kuma yanayin da za su yi protected din wannan abu, ko kuma in an ga mutum bai da baji ko kuma wani tabbacin cewa ɗalibi ne ko ba ɗaliba ba za a zo a sanar da head teachers da sauransu haka dai an zo an koyar da mu kuma insha Allah mu za mu je mu fahimtar da yaran.
Kamar a fori barazan da kowace a fuskanta ne da ganin cewa kana koyarwa a cikin Maiduguri.
To mun samu dai wani matsala dai haka game da wannan abu saboda mun zo mun rasa malamai biyu wannan a shekara 2013 so mun ga yan Boko Haram da suka zo kashe mana malaman mu, kuma daga baya makarantar an zo an din sa security yanzu an zo an sa gate an sa buffer wire. Insha Allah dai muna tsammani gwamnati da mutanen jama'a community za su yi su ba mu kaɗin kai so that we should ci gaba da koyar da wannan abu.
Okay, ko da shike ni ba malami makaranta ba ne, ni na zo ne in wakilce shi wato ainihin lawani na wannan kauyen wato Balalasti, sunan malamin Jerimaya Amos. To ganin cewa ka zo daga garin Chibok ne, kamar ya za a ce kun karo da wannan koyarwa da aka yi muku ko kuma faɗakarwa da aka yi muku yanzu haka wannan taro? Gaskiya zahiri ne domin kowa ya san abin da ya same mu a can Chibok domin damuwar rashin tsaro. Kaga wannan taron ya zo ne lokacin da ya kamata dama a samu irin wannan taron tun da jima, domin da akwai an faɗakar da mu akan irin wannan abun da wannan abun mummunan abun ma bai ako ba bai faru ba ma. Wani barazana da ɗalibai haka maka a cikin garin Chibok suka sake fuskanta?
Akwai barazana da yawa da ɗalibai sun fuskanta, don akwai lokuta da yawa ɗalibai suna makaranta za su dawo, in Boko Haram za su dawo dole za a gudu, to in an gudu kuma ba za sake zuwa ba sai bayan sati ɗaya sati biyu. Wannan kuma yana kawo baya cikin ilimin yara.
Wasu malamai kenan da suka halarci wannan taron faɗakarwa kan hanyoyin da za su bi wajen kare kansu da kuma ɗaliban da suke koyarwa daga hare-haren ta'addanci da halaka wasu ɗalibai da ma malamai da dama. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.